أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأنا أكون أتقوى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ce tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a wannan majalisi mai albarka, majalisin masallacin Ibn Taymiyyah da yake cikin unguwar ƴan awaki kusa da kan titin bypass, inda muke karatun littafin wato Umdatul Ahkam. Muna cikin babi na farko wanda yake magana akan at-tahara, tsarki. A yau kuma shi ne darasi na hudu a wannan wuni na uku ga watan Jumada al-Ula, hijira annabi tana 1447, wanda ya daidai da 25 ga watan goma miladiya 2025. Za mu tashi al-hadithu thaminu, hadisi na takwas. Mala yana kawo mana siffar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala. Bayan ya sun koyar da mu tsarki, sai kuma yake nuna mana daga kai tsarki kaga alwala zaki. To alwalar ana son ka koyi ta irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta, domin ya zama tsarkinka da alwalar ka tayi daidai, dan zaka je ka gana da Ubangiji subhanahu wataala. A wancan satin mala ya kawo mana siffar alwalar annabi daga wajen sayyidina Usman dan Affan, wanda sahabin manzon Allah ne, sirkin manzon Allah, ya koya mana yadda yace haka naga manzon Allah yayi alwala. Yau kuma malam a wannan hadisi na takwas zai kawo mana wata siffar daga babban sahabi Abdullahi dan Zaid, shi ma sahabin manzon Allah ne. Mala yace an Amr ibn Yahya al-Mazini, wanda ya rawaita hadisin wato tabi'i ne, ana ce masa Amr ibn Yahya al-Mazini, yayi zamani da tabi'ai, shi ba tabi'i bane, domin aka ce tabi'i shine wanda ya ga sahabin manzon Allah, ya koyi maganganu da ya ji maganganu da irin hadisan manzon Allah, ya mutu akan musulunci. Shi ko wanda ya ga tabi'ai bai ga sahabin manzon Allah ba, su kuma ana ce musu tabi'u tabi'in. To shi wannan bai ga sahabin manzon Allah ba, shi Amr dan Yahya al-Mazini yayi zamani da tabi'ai, ma'ana wanda suka ga sahabin manzon Allah. Kaga shi ba za a ce masa tabi'i ba, sai dai a ce masa tabi'u tabi'in, wanda ya ga waɗanda suka ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. An abihi, ya rawaito hadisin daga babansa, babansa shi tabi'i ne, yayi zamani daga da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala, babansa yake cewa shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan, naje na zauna da Amr dan Abi al-Hasan, dan uwansa kenan, dan uwan babansa, kaga kawunsa kenan, kawun shi Amr din. Babansa yake cewa nayi zamani da Amr dan Abi al-Hasan, naji lokacin da Sa'ala Abdullah ibn Zaid, ina wajen shi wannan Amr dan Abi al-Hasan yake tambayar, shi tabi'i ne, yake tambayan Abdullah dan Zaid, shi kuma Abdullah dan Zaid dan Asim mutumin Madina ne, sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya musulunta ne bayan yakin Badar, saboda haka bai yakin Badar ba, da shi dai akai yakin Uhud, da duk yakin da manzon Allah ya je wato da shi akai. Yana daga cikin sahabban da suke jarumta lokacin da aka yaki Usaylamatul Kazzab, mutumin nan da ya danga da'awar shi ma annabin Allah ne, su suka kashe shi. An kashe shi shi ma a wani yaƙi da aka yi wato na harra a shekara ta 63 daga hijiran manzon Allah, shekarar da aka kashe jikan manzon Allah sayyidina Hussein a Karbala. Shi ya rawaito hadisin, shi ɗan Amr ɗan Abul Hasan ne yake tambayarsa, an wudu'in nabi, ya ce ko za ka gaya mana, ko za ka kwatanta mana yaya annabi yake yin alwala, yaya alwala annabi take gaya mana. To sai fada'a bi taurin min ma'in, sai ce a kawo mun tasa ta ruwa, ba gaya muku zan ba, a aikace zan nuna muku. Ya ce a kawo tasa ta ruwa, fatawadda'a lahum wudu'an nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya musu alwala irin ta manzon Allah. Da aka kawo tasa da ruwa, fa akfa'a ala yadayhi min at-tawri, sai ya tuntsira ita tasar da yake da ruwa a ciki, ya zuba a kan tafinsa na dama. An gane ai, saboda haka sai ya wanke tafukansa, fa ghasala yadayhi thalatha, sai ya wanke hannayensa sau uku. Da daman da hagu ake wankewa, ba a wanke na dama daban, a wanke na hagu daban, ba haka annabi yake. In ya tuntsuro ruwan sai ya wanke na dama, sannan sai ya juye wanke na hagu. Sau uku, ba kamar yadda muke mu wanke dama daban, mu wanke hagu daban. Annabi bai taɓa yin alwala irin haka ba. An gane, wankewa ake dama da hagun a haɗe. Sau uku. Summa adkhala yadahu fi tawri, da ya wanke hannun tafukansa dama da hagu sau uku, sai kuma ya tsoma kulura farko, sai ya tuntsuro, kaga bai sa hannunsa a cikin ruwan ba, tuntsuro shi ya wanke tafukansa sau uku. To yanzu hannayen nasu sun tsafata, kenan ba a fara alwala ka tsoma hannunka cikin ruwa. Sai sannan sai ya ce summa adkhala yadahu fitauri, sannan sai ya tsoma hannunsa na dama a cikin tasar, ko a cikin robar, ko a cikin botikin. Fama bumaba, wastan shaka, wastan tara, talatan, bitalafi gharafatin, kukulura anu. Ya zo mana da wani karatu shi ma ya saba yadda muke alolanmu. Ya ce, da ya tsoma hannunsa ya ebo ruwa, fama bumaba, sai ya zuba ruwa a bakinsa ya kuskura, wastan shaka ragowar ruwan, sai ya shaƙa hancinsa, wastan fara ya face, talatan su uku, bi talafi gharafatin, ɗiban ruwan da ya yi wannan kuskuren da shaƙawa da facewa su uku kawai ya ibi ruwan, ba su shida ba. Kenan idan an ebo ruwan, in aka zuba a baki aka kuskura, za ka rage wani a damanka. Idan ka kuskura ka tofar ragowar, sai ka sheƙa, sai kuma ka face, sai ka sake ebowa, ka zuba a baki, ka rage wani hannunka na dama. Ka kuskure ka tofar ragowar, sai ka sheƙa, sai ka face, har sau uku. Ɗiba uku ake yi, ba kamar yadda muke mu ebo mu kuskura baki sau uku, sannan mu sake ebowa mu sheƙa mu face, ka ga nan ɗiba nawa kenan, shida. To ka ganin sai ya fito ma ya ce ɗiban ruwan sau uku ake. Kenan in an ɗebo na farko, za ka kuskura ka rage wani a damanka. In ka kuskura ka tofar, sai ka sheƙa, sannan sai ka fashi. Akwai inda ya zo siffar yadda ake sheƙawar da facewar, ba yadda wasu za ka ji suna yi. Mutum ya ɗora ruwa a hancinsa, ba ja yake ba, kawai ɗorawa yake. Shi kuma zalacewa, duk wanda zai alwala ya shaƙi ruwa, ya ja ruwan a hancinsa, zalace sai dai in azumi kake. Amma ba azumi kake ba, so ake ka ja ruwan. Sannan da dama ake sheƙar ruwa, amma facewa da hagu ake. Saboda haka masu dangwalawa su cire da dama, kuma kuskure ne. Saboda haka yadda annabi yake, in ebo ruwan ya zuba ya kuskure, sai ya ragowar da suke hannunsa na dama, sai ya shaƙa ya ja ruwan, sai ya sa hannunsa na hagu, wannan manuniya da babban, sai ya ɗora a hancinsa, sai ya face. Saboda haka da waɗannan ake fata, babban ɗan yatsa da manuniya na hagu, su ake sa a hanci, sai a face. An gane ai. to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda Abdullah dan Zaid yake ga mana to bayan ya shaka yayi kuskure ya shaka ya face thumma adkhala yadahu fi tawri sannan sai wannan sahabin Abdullah dan Zaid ya sake sa hannunsa a cikin wato tasar ruwan ko ko cikin ruwan won da ka tani faghasala wajahu thalathan sai wanke fuskarsa so uku kamar da ya fara a hadisin satin da ya gabata inda ake fara wanke fuska shine daga matsarar gashi daga nan inda gashin ka yake fara fitowa nan ne wajen da ake fara zuba ruwa ba kawai zuba ake ko ina ba daga matsarar inda gashi nan ake zuba ruwa sai ya taho har tsaho wajen habakka fadi kuma tsakanin kunne da kunne nan ma annabi so uku ya wanke kamar yadda wannan bawan Allah Abdullah dan Zaid yake nunawa thumma adkhala yadayhi sannan sai ya shigar da hannayensa faghasalahuma sai wanke hannayensa marrataini so biyu ila almirfaqaini tare da guyuwar hannu ma'ana da ebo ruwan kuma sai wanke hannayensa har ya shigar da guyuwar hannunsa amma shi so biyu wanke sabanin fuska so uku yayi kuskura so uku yayi wanke hannayensa tafukan hannunsa so uku amma da yazo wanke hannu zuwa guyuwar hannu sai wanke so biyu ana ji kaga ya saba da hadisin satin da ya gabata sayyidina usman so uku uku yace shi kuma nan wanke hannaye zuwa guyuwar hannu inji Abdullahi dan Zaid sai ya wanke su so biyu thumma adkhala yadayhi sannan sai tsoma hannayensa tafukansa guda biyu ya tsoma su cikin ƙwaryar ya jika su famasaha bihima ra'sahu sai ya shafa kai da su da ya wanke hannayensa zuwa guyar hannu sai ya ɗauko tafukan duk guda biyun hannayensa guda biyu sai ya tsoma a cikin bocikin ko a cikin robar ko a cikin tasar sai ya shafa kai yaya ya shafa kai yace fa aqbala bihima wa adbara sai ya fara daga gaushinsa daga matsarar gashinsa yayi baya da su sannan ya dawo da su nan kuma sai yace marratan wahidatan so daya ya shafa kai so daya ya shafa kai daga nan fa thumma ghasala rijlaihi sannan sai ya wanke kafafuwansa an gane ku sai ya wanke kafafuwansa so nawa bai fada ba kaga can hadisin da ya wuce na sayyidina usman anan shi ce sai annabi ya wanke sai sayyidina usman wanke kafafuwansa so uku zuwa idan sau yace haka naga manzon Allah yayi shi kunan an ce masa koya mana ya annabi ya alwala shine yace ku kawo min ruwa sai yake nuna musu kaga shi ma haka yayi ga manzon Allah yayi haka Imam al-Bukhari da Muslim ya rawaito hadisi suka kawo hadisan wa fi riwayatin a cikin wata riwaya cewa yi bada'a bi muqaddami ra'sihi da zai fara shafar kai sai ya fara daga matsarin goshinsa gashinsa mafarin gansa hatta dhahaba bihima ila qafahu sai ya sa hannayensa har ya je da shukeyarsa ana ganewa sun baraddahuma sannan ya dawo da hannayen nasa hatta raja ila almakan alladhi bada minhu sai da ya dawo da su daga ina ya fara shafar shafakan ma sai da ya koya ma ya fara daga farkon goshinsa ya da ya kiye da su yace sannan ya dawo da su ya tsaya inda ya fara haka ake yin shafar kai kenan ba haka kawai zaka yi ba kuma da tafuka biyu yake sai kai can baya sannan ka dawo da su shine kai shafar kai wa fi riwayatin a wata riwaya cewa yi atana rasulullah shi wannan Abdullahi dan Zaid yake cewa manzon Allah ya kawo mana ziyara unguwanmu fa akhrajna lahu ma'an min tawrin min safarin sai muka kawo masa tasa da ruwa a ciki tasa irin yalwan nan yalwa ayan san tasa da sai yace yalwa ya faɗa mana hakkalan yace yalwa tasa muka kawo da ruwa muka aje sai muka ga annabi yayi mana alwala irin yadda na koya muku din nan mala yace at-tawr shibru at-tasq in aka ce at-tawr shine wani abu mai mazubi mai kamar tasa mun san tasa ko ƙwarya ko roba ko bauchi duk dai ma'anar sa kenan to mu kalli hadisin me yake koyar da mu hadisin wato yana mana bayani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su alwala shi isa su kuma dalibai suke tambayar sa yi mana alwala yaya ya kamata mu alwala yaya ya kamata mu alwala suke tambayar Abdullahi dan Zaid al-Ansari shi isa sai ya ce a kawo masa ruwa a tasa saboda su shi din kansa cewa ta samu ka kawo annabi yi mana alwala shi isa ya sake cewa a kawo tasa tunda akwai ta nan ba kai fara wanke tafukansa amma bai tsoma hannunsa da farko ba sai da dun tsuroruwan ya wanke tafukansa mu lura duk sanda ka wanke hannunka na dama so uku ka wanke na hagu so uku ko ba kai irin ta annabi ba annabi wanke daman da yake da hagu a hade kun ga hadisin Usman dan Affan na wancan satin haka ya ga mana ga wani hadisi na wannan Abdullahi dan Zaid sahabin manzon Allah ne suka kawo annabi ruwa yi musu alwala haka yi saboda haka haka zaka idan kana cikin masu wankewa so uku daban ka wanke da masu uku daban ka wanke hagu daban to ka daina ka koma sifar irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da duk wanda suka ruwaito sifar alwala annabi su ruwa wannan su kawo wannan ruwa yau na'am da mu zo wajen yana magana wasu za su kuskura baki suna sa dan yatsun su tutsa annabi baya sa dan yatsun sai tutsa bakin sa kuskura baki yake kai abinda wannan abinda malamai suka ce kamar kana kwaikwayon yin aswaki ne ba shi da aswaki ko kuma kiwa yake sauri yake dan shi aswaki sai ka tsaya ka bashi lokaci saka shi sai ake son ka shirya kafin alwala annabi zai alwala sai fara yin aswaki sannan sai alwala amma shi annabi da wuri yake a dolar sa amma mu zai ga sai an ta da sallan ba to ina zaka tsaya yin aswaki shi yasa sai malamai suka ba da dama ka sa kamar kana kwaikwayon aswaki ne amma dai ba aswaki bane an gane ai in kaga mutun ya sa hannun sa yana abin nan dattin bakin sa yake gogewa amma cewa kai kai da aswaki sallah mai aswaki ta sha bamban da sallar da ba ta da aswaki sai ka yin aswakin yana da kyau ka yi shi ka zama kana da aswaki tare da kai sunnar da muka kaura ciwo kenan sunnar da muka kaura cewa yanzu cikin mu nan kaf da wuya ka samu mai aswaki a aljinsa min kyale kuma sunna ce mai kyau annabi har cewa ba dan kar matsa al'umma ta ba da sai na umarce su duk a dora sai mata aswaki ba ba bana san takurawa mutane amma shi annabi duk sai yayi aswaki yana da gyaran baki kuma yana ƙara lafiya kuma yana ƙara gani ga ta sunna ce ga ladan alwala mai aswaki ladan ta ya sha bamban da wanda babu aswaki so haka mutum ya dinga alwala da aswaki akwai sahabbai da suka je wani yaki aka buga shuru su bi sai nasara ba su ba ya nasara akan su kusan wata guda sai shugaban yaki ya ce kai mu duba akwai wani abu da ba ma yi akwai wani kuskure da muke a duba aka duba aka duba komai ana yi sai ce muna yin aswaki za mu yi alwala aka ce a'a yace kowa da ko so suka yi aswaki a wannan safiyar ana bugawa suka yi nasara ce sunnar da muka bari kenan mun ba wani abu da annabi ya koyar da mu ba mai to haka aswaki yana da kyau wannan sa hannun da yake wai ana kwaikwayon yin aswaki ya kamata mu dawo da sunna yin aswaki yana da kyau ci ya dinga su wannan kaga mala ya ce mana sai an wanke hannaye su uku a zibar ruwa su uku ake ba a san da ka tashi yin alwala ka tsoma hannunka to wani zai ce ai ni ba a cikin ƙwarya nake ba ba da tasa nake ba ba da botiki nake ba famfo nake kunna ya kenan su ce ai wannan tunda shi famfo zubowa yake so sai aka ce sai nan dan ka kwaikwayi kamar baka tsoma ba idan ga inda ruwan yake zuba kai ka koma gefe kai ka wanke hannun naka ka ebo a famfon amma ya zama ramin da yake zuba ba nan ka fara zuba ba ka zuba a wani wajen kamar tsiske ce kai kwaikwayi kamar baka tsoma hannunka ba kenan sannan sai ka zo kuma ka ci gaba da tara kana yin kuma abin da ya kamata na ragowar alwala sannan malamai suka ja ku ne yin alwala da famfo yana jawo barnar ruwa kuma sunna ce annabi ya ce a takaita ruwa wajen alwala wa taqalilul ma'i lahumma idan zaki alwala ana son ka kula da rashin barnar ruwa rashin barnar ruwa mu ko haka aka goni ya ware famfo na'am 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 wanka wanne sai shine sai irin wannan dai ai shi ba wai dan ka tashi daga bacci bane ko dan da ta haka sunnar take ba a fara akwai sunnar akwai wanda yake annabi tsafta hannun annabi ta sai ki amma sai yake dan ya koyar da sai baya tsoma hannunsa sai ya kautar da ya wanki haka aka ce ita shi ita ibada in aka ce ga yadda zaka yi haka zaka ko ka san hikima ko baka sani so aka tunda annabi ya ce haka za a yi alwala to haka za a yi ko da yanzu kamar misali shi maganar da yake yi a ballura ce ai ma'ana ka gama wanka ka ga ai hannunka tsaf yake to ba wannan ba ce hikimar hikimar haka annabi ya ce a yi domin ko ba wanda yake annabi tsafta annansa ta sai yake amma sai ya ce ga in dai alwala ce sai ka fara tun tsororuwan ka wanke hannunka sau uku a waje sannan in za ka tsoma sai ka ci gaba da tsoma to haka sai kai haka saboda haka annabi ya ce a yi da ni da kai duk mun yadda ya fi kowa tsafta amma kuma bai yi ba bai tsoma hannu ba sai ya ce ga yadda za a yi an fahimci maganar to haka ita ibada yadda aka ce kai haka za ka yi me hikima ka san ta ko baka sani ba a'a haka aka ce to sai kai an gane wannan kuma shi ne san manzon Allah domin Allah ya ce idan kuna so kuna san Allah to ku bi manzon Allah sai kuma Allah ya ce ku in kuntum tuhibbuna Allah sai ce fattabi'uni yuhibbukum Allah ita ce kuma ka tabbatar da kalmar Muhammadur Rasulullah kalmar Muhammadur Rasulullah shine cewa karkai wata ibada sai yadda ya koya ma yadda ya koyar da kai yace haka shine ka tabbatar da kalmar Muhammadur Rasulullah to a wannan hadisin zamu saki koyar cewa ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya wanke tafukansa to abu na gaba a jere ake so a yi shine kuskuren baki da sheƙa ruwa da facewa a lokaci da ake yin su a kan fatar ruwa guda ɗaya ko su guda uku kan fatar ruwa farko in ka tsoma za ka zuba ka kuskura bakinka ka tofar ka sheƙa ka face nan Annabi ya ce kuskuren baki kenan in ka sa ruwan ba sawa za ka yi kawai ka tofar ba sai ka juya shi a baki shine madmadha ba wai ka zuke shi kawai ka tofar ba so ake ka juya shi a bakinka duk abin da yake na ragowar ka ci abinci ko ma nayi ko ma baka ci abincin ba haka annabi shi ne magumaba ka juya shi a bakinka saboda haka wato kuskuren baki shi ne juya ruwan a baki sai ka tofar sannan sai ka sa ragowar a hannun damanka da yake ragowar sai ka sheƙa shi ma sheƙar ruwa so ake ka ja shi annabi ya ce wal yubaligh fil istinshaq duk wanda zai alwala in yazo sheƙar ruwa ya ja shi sosai illa an yakuna sa'iman sai da yin azumi yake dan kada ya tafi masa sannan sai mutum ya face kamar yadda bayani gabata ana facewa da hannun hagu ba da hannun dama ba masu yin haka kaga mutum yayi haka ya face da dama kuskure ba haka ake ba dangwala ake ba ja ake kuma ba a facewa da dama sai dai mutum yana da lalura ba shi da hagun ko hangun nasa yana ciwo an gane saboda haka haka wannan bawan Allah ya gaya mana bayan ya yi sheƙar ruwa sai kuma ya wanke fuskarsa lalle mutum ya lura wajen wanke fuska sai ka lura da tsahon daga inda ake zuba ruwan daga matsarar gashi zuwa haɓa zuwa gefen kunnuka idan ya zama mutum ya wanke fuskarsa gefen kunnensa bai wanke ba to alwalarsa ba tai ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shafa kai mun ga yadda ake shafa kan daga matsarar gashi zuwa kiya a dawo wajen kuma da tafuka biyu ba da hannu ɗaya ake ba sai dai mutum yana da lalura sannan sai ya zo wanke hannu sai ya yi shi guda biyu wanke kafa kuma ba a fadi ko so nawa ba shafa kai so daya wani zai ce ban ji an shafa kunne ba mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce al-udhunani min ar-ras hukuncin kai kunne ya shiga karkashi saboda yana bin kai ne anan nan ba sai an gama ba da ya shafa kai sai ya shafa kunne saboda hukuncin shafa kunne yana karkashin shafa kai akwai ruwaya da tazo ta faɗi siffar yadda ake shafa kunne mazala sallallahu alaihi wasallam idan ya shafa kai yayi je ke yayi dawo yana sake sabunta dangwalar ruwa sai ya sa hannayensa manuniya a cikin kunnansa na dama ya sa kunnan dama na hagu ya sa kunnan hagu sai ya goge cikin kunnan bayan kunnan kuma sai ya sa al-ibham manya-manyan in yatsunsa sai ya shafa bayan kunnan in ya sa ciki ya goge sai kuma ya sa bayan kunnan sai ya sa manyan dan yatsunsa sallallahu alaihi wasallam sai ya goge sai ya ce ana wanke wato kafafuwa a wannan hadisin bai gaya mana iya ina ake wanke kafafuwan kafafuwa ba amma hadisin satin da ya gabata na sayyidina Uthman annabi yana wanke kafafuwansa zuwa idan sau wannan wato kasusuwan da suke kafarka ma'ana su zama sun ciga karka yi su kasa da haka sai ka shigar da wannan kasusuwan na kafafuwanka wanda suke dan tudu dan nan su ne idan sau sai sun zama ka wanke har samansu zama sun shiga cikin wankewar sannan manzo Allah ya ce a lura da ƙarshen kafa dan hadisin satin da ya gabata manzo Allah ya ja kunne yake cewa wailul lil aqabi minan nar duk wanda yake barin lam'a ƙarshen kafarsa baya wankewa to sai an kona masa ita ranar alkiyama dan haka haƙƙinka ne idan ka shigo masallaci kaga wani yana sallah a gabanka akwai lam'a a kafarsa to ka sanar da shi wane akwai lam'a a kafa ka je ka wanke kai ka gani shi mai wa bai lura ba to amma lallai ana son mutum ya dinga lura wajen wanke kafarsa musamman ƙarshen kafa saboda nan ne wajen da yake da gautsi-gautsi da tattara-tattara zai a iya samun ruwa bai shiga wajen ba lallai mutum ya samu ya yi abin sannan wajen wanke kafa tsatsefe ɗan yatsun kafa wajibi ne lokacin da kake wanke kafa lallai ka tabbatar kana tsatsefe ɗan yatsun kafarka yadda manzo Allah yake tsatsefewa yakan sa wannan ɗan yatsun nasa ƙarami wannan ƙarami idan yana wanke kafarsa ta dama sai ya sa ɗan yatsunsa ƙarami na hannun hagu sai ya tsatsefe ɗan yatsun ko kuma ya buɗe ɗan yatsunsa na hannu sai ya shigar da su cikin ɗan yatsun kafa kaga shikenan ba sai an yi ko kai wannan ɗaya ɗaya haka ko kuma ka sa ɗan yatsun naka gabaki ɗaya ka tsefe tsatsefe ɗan yatsun kafa wajibi ne akwai sanda Imam Malik yake karantawa a cikin masallacin Annabi sai ake mata tambaya ya imam mai hukunci tsatsefe ɗan yatsun kafa sai ya ce ba dole ba ne duk wanda bai tsatsefe ba ba wani a yayin majalisi ya tashi sayyidina Abu Shafi'i Imam Shafi'i dan makan ya zo ziyara masallacin manzo Allah ya tarar da Imam Malik yana karantawa ya zauna ya saurari karatun nasa to yana wajen ake wannan karatu bayan an gama darasi ya je suka gaisa da Imam Malik ya ce sunana wane daga maka nazo kaza 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 na saurari karatunka Allah gafarta malam an yi ma tambaya kan tsatsefe ɗan yatsu amma akwai hadisi na manzo Allah mai ruwaya kaza da ya ce kaza 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 annabi ya ce sai an tsatsefe ɗan yatsun kafa tsatsefe ɗan yatsun kafa dole ne saboda wannan hadisi Imam Malik ya bincika hadisin ya gamsu da shi ya inganta wajensa dauka da zai dawo darasi na gobe sai ya warware wacin fatawar ya ce jiya na ce muku tsatsefe ɗan yatsun kafa ba dole amma hadisi ya tabbatar mun cewa annabi yana tsatsefewa kuma tsatsefewa wajibi saboda haka kar kai alwala ba tare da ka tsatsefe ɗan yatsun kafa gaba domin wajibi ne haka annabi ya koyar da alwalarsa sallallahu alaihi wasallam na yana daga cikin wato kwaɗayin da sahabban manzo sannan yawa abu na da za mu sake lura da shi shine cewa mun ji bambanci da ya zo wanke hannayensa zuwa idan sau wannan siffata Abdullahi ɗan zai sai ya ce mana sau biyu bayan ya ce mana wanke hannaye zuwa tafi sau uku sheƙarwa da kusurar baki sau uku wanke fuska sau uku da ya zo wanke hannu sai ya ce sau biyu wannan shi Abdullahi ɗan zai
haka yake annabi yayi saboda in yazo ba zai ce so uku ba saboda shi abin da ya gani kenan shi kuma sayyidina usman yaga annabi ya wanke so uku saboda shi ma in yazo sai ya ce so uku yace wanke kafa shi wannan bawan Allah Abdullahi dan Zaid wajen wanke kafa kawai sai ya ce sai wanke kafarsa ba daya ba ba biyu ba uku ba shi so haka sai ta fita kenan da ka wanke kafarka ta fita a wannan ruwayata Abdullahi dan Zaid ma ruwayi sayyidina Usman ta wancan satin annabi ya wanke kafarsa ne so uku wanne za ka yi malamai suka ce duwan cikakkiyar alwala wanda annabi ke cewa isbaghul wudu ita ce uku amma babu laifi za ka iya biyu biyu za ka iya ɗaya domin don haka ne Imam al-Bukhari ya yi babi a wajen alwala yake cewa alwudu'u thalathan thalathan yace alwudu'u marratayn marratayn babun alwudu'u marratayn marratayn babun alwudu'u marratan marratan duk saboda annabi yayi ko kai ɗaya ɗin kace idan sauri kake lokaci zai kure lokacin sallah zai fita ka tashi daga bacci baka lura ba har lokacin sallah zai fita ko kuma za a gama jam'i don ka zo sai kai daidai sai ka je ka samu sallar ka tabbatar daidan nan fa yawon ku amma za ka yi bibiyu suka ce ba wai ko lokaci zai in ka ga dama za ka yi sai dai mu sani cewa alwalar da aka yi ta uku uku ba ladan su daya da wanda aka yi bibiyu ba wanda aka yi bibiyu ta ɗara wanda aka yi daidai an fahimci maganar za kuma ya halatta kuma ka cakuɗa wani wajen kai uku wani wajen kai biyu wani wajen kai ɗaya kamar yadda ya zo a wannan nan ya wanke tafukansa so uku ya yi kuskuren baki ya shaƙe ya face so uku ya wanke fuska so uku da ya tashi wanke hannaye zuwa idan zuwa guyen hannu sai ya yi biyu da ya zo wance ƙafa ko sai ya ce so daidai ma'ana za ka iya haɗawa ba laifi ba wani wajen kai uku wani wajen kai biyu alwala guda ɗaya amma cikakkiyar alwala ita ce wanda aka yi ta uku an fahimci maganar so haka in ka ga mutum ya yi wancan kar ka ce ya yi laifi yanzu wannan hadisin da ya fito an gane siffar alwala ruwayar sayyidina Usman an gane wata Abdullahi dan Zaid sai mu tashi hadisi na gaba alhadithu tasi'u hadisi na tara عن عائشة رضي الله عنها نانا عائشة ما تم من زال الله صلى الله عليه وسلم تتريتو من حديث الله يدديت قالت نانا عائشة تكيتشوا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله رواه البخاري ومسلم نانا عائشة تكيتشوا أكو أبو بواندا ما تن أنب نسكينو نامان لأن أكو أبو بواندا أنب بذي أقبانكم annabi bayan wasu abubuwan a gaban sahabbai don abu ne na gida cikin iyali ake so haka matan annabi sun ruwaito mana hadisi da yawa wanda ya shafi gida kuma wankan janaba duk matan annabi ne suka koya mana tunda a wajen annabi suka gani annabi zai zo wankan janaba a gaban namiji ne yawa so haka nana Aisha ta ce da ni da shi muna wanka a ban daki a cikin ƙwarya guda ɗaya muna yin wanka ni da shi ni da annabi wata ran zai ebo ruwa ya tankwabe ya tankwabe mun ya iba ni ma wata tankwabe ya iba kaga ma'ana har abin daki ma annabi ya nemi matan sai wasa dan ya sa musu wato nutsuwa an gane ba wai ka zama abun san gamtsari ra ba baka yi matar ka dariya kaga dai annabi wasa suke da matan sama a cikin ma ban daki sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa'annan abubuwan matan annabi ne suke nuna mana nan ma nana Aisha take ruwaito mana take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance yu'jibuhu tayammun annabi duk abinda za a fara bangaren dama yana son sa harkar dama domin ita dama neman albarka ce tace fi tan'ulihi ko takalmi zai sa annabi da dama yake fara da yawa za ka ga mutum ya zo sai ka kalle shi zai sa takalmi sai ka ga zirawa sai ka ji abin kamar sai ka ji kamar soka mutum wata wuka mutum zai sa musulmi zai sa takalmi sai ka ga ya fara sa me haɗa ka da hagu kai kana musulmi mabiyin manzo Allah to ga nan Aisha take ce mana manzo Allah sa takalmi ma da dama yake in ya zo tubewa kuma sai ya fara tube na hagu an gane amma an zai sa kafar dama yake fara sa tace wata rajulihi kai ba ma sa takalmi ba taje kai in zai yi bangaren dama yake fara tajewa to kan kana da gashi in ka tashi kum ka fara bangaren tun da dai lokaci dai ba kai taje kanka lokaci dai ba saboda ka bangaren dama yake fara tajewa sannan sai koma bangaren hagu annabi yana tara gashi ba irin wanda muke ta sikin annabi yana tara gashi ya masa ya wanke shi ya sa masa mai kaga yana kyalli shi da man ba wani gashi fari duk har shekara 63 ba furfura a kansa kan gashin sa nan kokol kan gashin da na kansa shi sa yana tara gashi babu wani ko sili daya na furfura babu yawancin inda aka samu furfura ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato wajen sajen sa ne na dama da nahu nan wajen sai kuma hana ƙaryarsa wannan gashi anan ne yawancin aka samu furfura a gashin annabi dama fi sudghaihi as-sudq wannan da yake cewa me yake ce saje sannan sai nan anfaqatihi as-sufla wannan hana ƙarya amma gansa babu kuma yana tara gashi sallallahu alaihi wa sallam ha annabi sai yace kai in da ka tara gashi to ka girmama gashi me ta girmama annabi yace ka tsaftace shi ka sa mai turare ka sa masa mai ya dinga kyalli in ko ba za ka yi ba annabi yace to aske kayanka ko kar ka zo kana mutum ka gashi a asa gaba riga ya tara gashi kuma duk gashin ya kugura wannan ba cinyewa ba ce mumini so ake ya zama mai tsafta in dai za ka tara gashi to ka dinga sa masa mai kana tajewa an fahimci maganar an ko ba za ka iya wannan aikin ba to je ka aita ma irin wannan saisayen ka dinga askewa akai akai misati kaga ba wanka da wata wahalar wato tajewa da sa turare ya da sa mai an gane amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko itikafi yake dan Aisha tace mana yana itikafi a cikin Ramadan goman karshe tace yakan daga labule ya turo kaina in wanke ya turo kansa wanke sa mai turare taje masa to aka tazar kai ma manzo Allah da kumdinsa yana da kumdinsa akwai kumdinsa sallallahu alaihi wasallam yana ga cikin abubuwan da yana cikin gidan tarihi kum na annabi sallallahu alaihi wasallam dan kai sa'a ta ya dan samu dan karamin gashi ya magani kaga sai ka dauka kai amfani da shi dan ana tabarruki da gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi hajjatul wada' hajjin ban kwana wanda ya taru da mutane ya dinga cewa ku zo ku koyi aikin hajjin ku a wajena meyawa ba za mu sake haduwa ku da ku ba shekara mai zuwa meyawa shekara mai zuwa ba za mu haɗu da ku ba kaga yana nuna musu baya nan kenan sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan aikin hajjin sa ranar sallah bayan an gama zaman Arafa an kwana a Muzdalifa ran sallah da yazo yayi jifa jamratul aqaba sai dawo sai ce ina wanzami yana da wanzami ina wanzamin sai ake ce ku zo kai mun aski wanzamin nan da ya dauki aska ya tsaya sai taho hagun gefen hagun manzo Allah zai fara aski sai annabi ya tsayar da shi yace a ta dama ake fara kaga ko aski ko ka je wajen mai aski ya sa ma kilifa zai fara ma ta hagu ka rike ka ce kai ta dama za ka fara haka annabi yake kar ka ban mai aski ya fare ma ta ko ina kaga ga yadda annabi sai ya tsayar da shi yace ta dama za ka fara komai dama yana da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace na Talha ibn Ubaidullah yace gane ce zo buɗe mayafinka duk gashin da ya aske tara shi ya buɗa aka tara gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sai annabi yace masa to rarraba wa kowa ya je ya tabarruki da gashin manzo Allah haka suka dinga karba mai sili biyu mai sili uku bayan gashi na bane da naka na annabi sallallahu alaihi wasallam dogo ne irin na larabawa haka aka dinga rabawa kowa ya karba sahabbai suka ce wallahi shi tsakar dare ciwon ciki ko zazzabi ya kama mutum sai ya tashi kawai ba fanadar ba ruwansa da shi sai ya je ya ɗauko gashin annabi ya ɗebo ruwa ya jiƙa kawai sai ya sha sai ya warke ana tabarruki Khalid ibn al-Walid jarumin nan wanda yake jagorantar yaƙi yake cewa ni da aka bani gashin nawa rabona yace haka naje in za a fita yaki an sa ni komanda yace haka nake daukar silin gashin annabi sai in dora shi a makwarkwada ta nan sai in sa rawani in daure ma'ana gashin annabi yana taba kansa yace sai na yi nasara ni da shi nake tabarruki sai in winning an fita yaki sai nayi nasara har yanzu akwai wasu girajen tarihi akwai gashin muzala wajen eh amma ba gashin annabi kadai ake wannan ba gashin wani wanda zaka dauka kai tabarruki ba abin da za a yi ma da shi na annabi ne kadai sabban annabi suna zo cikin masallaci suna idan annabi yana bayani a majalisi in annabi yake kaki ya kaga yadda ake haka ake bude hannu saboda ba sai na annabi zai tofar ba to haka kawai sai kaga an rubi ko Allah tofa wanda ya ji hannunsa wani ya shafa a fuska a jiki kai ka ji shi da kanshi haka ba kakin wanda zaka ji wannan kanshi sai na manzo Allah koi dare daga cikin ma'aikatan giran annabi bai wace cikin dare kun san giran annabi baban daki in za su bukata su jeji ake ciwo ba su da bandakuna sai dai idan wanka ne kuma sai a sa wani abu a rufe haka sai a yi to a lokacin annabi daman ya koyar da mu cewa duk wanda zai shiga daki in kun tuna iyayenmu na da can ba a fitowa fitsari da daddare ana shiga da kowane ko wani abu cikin daki saboda manzala ne ya hana yanzu ne zamani yanzu ake bandakuna a cikin dakuna ban daki a cikin dakinka shi yasa ka gane amma a da iyayenmu da muka tashi duk an koya mu ba ma fitowa tsari ban daki a waje sai dai a shiga duk wanda zai shiga daki zai shiga da kowane da murfi saboda in fitsari ya kama sai a yi a rufe annabi ya hana fitowa mutanen ke mutanen kirki ne mutanen da in suka ji an ce annabi ya ce kaza to kawai same na wa tsana sai a rike shi ba a wasa da shi ba irin wannan wata baiwar Allah daga cikin bayi da suke aiki a gidan annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama ruwa da daddare irin wannan tunda ya hana a fito shi ya fito ba abin da zai same shi saboda aljanu da daddare suke fitowa su suka fito kuma farauta suke fitowa amma kai rashin sa'a mutum ya fito sai su tafi ya ji shi isa mazala yake cewa da magariba ta kawo kai rana tana faduwa kananan yaran da ba sa iya magana kananan yara ko da sun iya magana ba su da wayo annabi ya ce duk ku rike su a gida sai lokacin dare ya yi ce saboda sannan shedanu suke fitowa in ba isa ba sai su zo su tafi yaji da yaran mutane amma Allah ya matamu rahama sai kaga cewa wani lokaci za ta cika kicin a sannan za ta yi santa ba mai gida girki kawai sai ta ce da kaninsa uwansa kai ko ka yasa ke ku fita ya dami ta da kuka da rigima tana son wacce samu lokaci ta yi ta yi baban sa girki sai ta sa a fito da shi yabda magariban nan sai ka ga an fito da yara kuma annabi ya ce a mai a rike shi a gida kaga an saba kaga za a samu rashin za a samu matsala to wannan da daddare suna yawo gidan kowa da shedanu kofar gida yanzu gidanka in zaka je yanzu annabi ya ga mana akwai aljanu suna wasu suna ciki wasu suna waje yanzu duk wanda zai koma a cikinmu nan akwai aljanu a gidansa annabi ya ce da ka je ka yi sallama ka yi addu'ar shiga gida sai aljanun da suke ciki da shedanin su ce to yau ba mu da wajen kwana da sun zo su kwana a gidanka ne amma da ka je ka shiga da bismillah bismillah walajna bismillah kharajna wa ala allah rabbina tawakkalna sannan ka ce da mutanen gidan assalamu alaikum wa rahmatullah su ce to ba mu da wajen kwana ma wanda ya shiga da fara ta maula da kafa da kwano ka san wani ayi shi sai an ji tsoron sa da ya shiga kawai gyaran murya zai yi ko da ki wani abu a mai gida ya shigo ka gyara sana ji janye a sallama ake son kai iyalin to aljannan ciki sai su ce ba mu da wajen kwana sai su ce amma mu dakata ko za mu samu abincin ci to idan aka kawo mu abinci kace bismillah sai su ce ba wajen kwana ba kuma abincin ci sai su tattara su fita sannan manzo Allah ya ce mana zaka rufe kofa kai bismillah annabi ya ce kai bismillah Allah ka rufe kofa gidanka dare yayin zaka rufe gidanka ya ce bismillah ka rufe idan ba kai kake rufewa ba duk wanda ka wakilta shi zai rufe ma gida ka koya masa in za a rufe gida ana cewa bismillah manzo Allah ya ce gidan da aka rufe shi da bismillah shedanu ba sa iya bude shi kaga an baka magani amma kawai ka tura kofa ka rufe kuskure ko ka bar gidanka wasu gidajen za ka ga abu da suke kwana wannan kun ba wa aljanu dama su ta shigowa kuma ga yara ga waye ga mata an fahimci maganar to wannan baiwa Allah annabi ya kama ruwa abin ya zama cewa an rufe shi dan aje da gari ya waye ita ta tashi sai cikin dare ishi ruwa ta kama ta sai ta dauki wannan tasar kawai sai ta dauka ruwa ne sai ta shanye annabi ne kuma yayi boli safi ana nema a dauka aje a zubar annabi aka ce ai babu komai a ciki yace wa akwai waye dauki wani ba cikin nan yace ai tace ta tashi da dare tana jin kishi ba ta shanye shi yace ta koma ta taba shan wani abu mai zaki da dadi irin sa yace ai wuta ba za ta ba ke ba wuta wuta ba za ta taba jikinki ba ma wa'annan sune wanda ake tabarruki da annabi kadai an ba shi ba ba wanda zake tabarruki da wani abu na san yoshe ba ai zai shawo ma ne ai zai shawo ba ita ko ta ce ta ji shi mai zaki ba ta taba shan wani abu mai zaki irin sa ba to haka annabi ya ce nana Aisha tace annabi yana abin yana burge shi wajen sa takalmin sa yasa da dama wata rajulihi da taje kansa wa tuhurihi haka ma wajen alwalarsa ma'ana in ka zo alwala da farkon da dama zaka fara harkar dama za ake fara dama kaga wanke hannu yayi zuba a dama sai ya juyo wanke dama na hagu na kafa na hannunka kafafuwa haka ma wanka na jaraba an fi son ka fara da bangaren dama sannan ka wanke bangaren hagu wa fi sha'anihi kullihi komai nasu annabi da dama yake su zai shiga gida da dama yake kafar dama ake son ka shiga za ka shiga masallaci da kafar dama ake so za ka sa riga hannun dama ake son ka sa haka annabi yake za ka sa wando hannun kafar dama ake fara an bayyana magana komai da dama ake so sai abin da shari'a ta ce wanda za a fara shi da hagu wajen tsarki wajen shiga banɗaki shi kuma hagu ake son ka fara sa ka fara shiga da tsarki da hagu ake amma duk waɗannan abubuwa masu albarka an fi son a fara yinsa da dama domin alkhairin yana ciki da yawa mala ya ce wai lokaci ya yi go sauwaka da na so mu zo ƙarshen babu amma ba komai tunda kowanne yana da nasa aiki sauwaka ya bayin Allah mu sani ƙarƙashin wannan za mu koyi cewa wato fa'idar da ke wannan hadisin cewa shari'ar musulunci tana son a fara da dama a cikin alwala da wanka da duk wasu ayyuka na alkhairi ana son mutum ya bi in ka zo za ka tuba kayanka shine za ka fara cire hannun hagu yadda ka sa da dama in za ka cire rigarka sai ka fara cire hannun hagu kuma ka ce bismillah za ka tuba wandonka ka fara cire kafar hagu ka ce bismillah kar ka cire wandonka gabaki daya haka a'a cire kafar ka fara cire ta hagu in cire baki kuma ka ce bismillah misali ce wanda ya yi bismillah lokacin da zai tuba kayansa to aljani ba za su gan su ba domin in za ka tuba kayanka ba kai bismillah ba tsirara za su ganka shi da mu shi nan gama dariya sau haka in za ka tuba kayanka ce bismillah ka fara cire hannun hagu kafa hagu in za ka sa kuma ka sa da bangaren dama shi ne abin da shari'a take so a yi ana son a fara da dama a komai takalmi daga yau ka lura cewa in za ka sa takalmi dama za ka fara sa ko ka sa ka manta da hagu ka fara ka tube sai ka fara sa dama domin haka annabi yake in zai tube ne sai ya fara tuba kafar hagu tubewa kafar hagu ake fara tubewa sawa kafar dama ake fara sa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar dan haka mu yi kokari mu dinga koyon annabi a malam shi'ir malam wani mawaki yana cewa sa'adatuna mashrutatun bittiba'ihi in kana son ka samu arzikin duniya da na lahira shine ya zama cewa ka bi manzon Allah sannan wajen tsarki kada mutum annabi ya ja kunnan kada ɗayan ku yace zai kama al'aurarsa da hannun dama ba a taɓa al'aura da shi duk yadda ake hagu hagu ce take taɓa tsarki za ka yi ko ma menene magani za ka shafa ko me ba a san mutum ya riƙe al'aurarsa da hannun dama annabi ya hana ya ja kunne sauraka duk waɗannan abubuwa masu albarka su ne ake fara yi da dama in za ka ci abinci ka ci da dama in za ka fara in za ka kwanta bacci annabin ya tashi kwanciya da hannun dama yake fara kwanciya bangaren dama ya sa tafinsa na dama ƙarƙashin kuncinsa ko da kan fulo kake ka fara yin wannan ko da za ka canja kwanciyar farko dai ka kwanta da dama ka ɗora tafinka na dama ƙarƙashin kuncinka ka ɗora a kan fulo ɗin sai ka ci gaba da addu'o'inka ko idan ba a sannan kana son ka canja farkon dai yin abin da kai da dama kai an fahimci maganar abincin zaka ci da damanka haka annabi ya kallo wani sahabi yana yaro a lokacin yace ya gulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ya kai wannan yaro in zaka ci abinci ka ce bismillah ka kuma ci da damanka wata rana annabi yana zaune yace abinci yana ci abinci sai ga wata yarinya ta taho a buce wajen annabi za ta ci abinci tana zuwa sai ta nisa hannunta na hagu sai annabi ya riƙe hannun hagu yace shedan ne ya turo ta yanzu haka na riƙe hadda hannunsa hannunsa ya sa a jikin hannunta yana son sai ya ci abincin da nake ci shedan dan banza ne wai sai ya ci abin da yake annabi yake ci sai ya biyo ta hanyar yarinya ya turo ta a guje annabi ya ce a yanzu haka ina jin sanyin hannunsa a wannan dakar da ne annabi ya riƙe hannun ta tura hannu sai aka yaran mu kaf zaka ga yaronka yana cin da hagu to ja hankali masa fada kai wa baba su fada lalle ko bana nan ya daina ci da hagu yara da kaf yanzu haɗa bi'ar saboda shi dan ne yake jagoron su an fahimci wa zaka bayar ka bayar da dama an baka ka karba da dama an mutun ya miko ma da hagu ka ci a canja ka bani da dama ba zan karba ba duk yadda za a yi kar mutun ya miko ma abu da hagu ka karba kar ka karba duk yadda za ka yi kai kuma kai kokarin bayarwa da dama a koya wani lokaci wani sahabi ya zo zai ci abu sai ya ɗauka da hagu sai annabi ya ce ci da dama mana ya ce ayo ba zai iya ba ya ce kada Allah ya sa ka iya kan daga ranar mu sake amfani da dama sai Allah ya shanye ta ya annabi zai ce maka ce da dama ka ce ba za ka iya ba wai ai shi ba hagu ne ba ko mutane su ɗan hagu ne ko su ba hagu ne to haka yace da annabi wai ba zai iya ba sai yace kada Allah ya sa kuma ka iya din bai sa yace tun daga ranar annansa na dama ya daina aiki yace na jawo kaina kai yanzu muna faɗa kana shada a'a ana maganar dama kuma kana shada saboda haka dama za a kokari saboda shedan ne kullun yake shiga kuma na yace duk sai ka dauki abincinka ko abin sha zaka sha ka rike da hagu to sai ya biyo ya ci ito fa ma yau a ciki ka sha yau din shedan Allah ya kiyaye abba ji maganar idan ko ka rike da dama shikenan ka nemi albarka kuma ka yi abin da manzo Allah yake so sallallahu alaihi wasallam masu bidiya sun ce lokaci yayi ya muna dauka dan ya zama daidai a lokacin da muka yi abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira magana tambaya ce da kai to abinda muka yi na kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka rahmanka muna neman tsari daga azabuka ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan karamcinka dan falalarka yadda ka tattara mu a masallacin nan dan koyon hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu cikin ceton manzon Allah Allah ka sanya mu cikin ceton manzon Allah Allah ka samu dace da ceton manzon Allah ubangiji ka hada mu da shi cikin jannatul firdausil a'la Allah ka azurta mu da jannatul firdausil a'la Allah ka azurta mu da jannatul firdausil a'la Allah ka tsare mu gabarin wuta ka kare fuskokin mu gabarin wuta Allah ka nesanta mu gabarin wuta Allah ka kiyaye mu daga fitinar kabari Allah ka tsare mu daga azabar kabari duhun kabari kuncin kabari Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu sabati a duniya da lahira ka ba mu lisanin sirki fil akhirin ubangiji Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan karamcinka dan falalarka dan rahmanka dan jin kanka dukkanin mu nan bayi ne daga cikin bayinka babu nan wani ba mu da wani ubangiji in ba kai ba kai kadai za mu roƙa a wajenka muke neman taimako kowa a wajenka yake da bukata kuma kana share hawayen wanda ya roƙe ka annabi ya ce duk wanda ya daga hannu ya roƙi Allah Allah yana jin kunya ya kyale shi haka ya Allah gashi mun daga hannayenmu ubangiji ne kai mai jin kunya kai ubangiji ne mai rahama ubangiji ne mai jin kai ubangiji ne mai tausayi mun yi imani da kai mun gaskata annabawanka mun yarda da tafan da ka saukar ya Allah saboda imani da muka yi da kai saboda kaunar da muka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah saboda kaunar da muke wa annabawanka ga baki da dukkanin mu nan muna da bukatu na alkhairi kowa a cikin muna akwai abin da yake damunsa a cikin ransa kuma ka sani ya Allah ba abin da yake buya gare ka ya Allah dan girman zatinka ka biya wa kowa bukatarsa ya Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka share mana hawayenmu Allah ka dauke mana damuwanmu Allah ka shiga cikin lamarinmu Allah ka zama gatanmu Allah ka kula da mu Allah ka yarda da mu ya Allah karki fushi da mu Allah ka yarda da mu ya Allah karki fushi da mu Allah ka yarda da mu ya Allah karki fushi da mu Allah dan girman zatinka duk wani alkhairi da ka shirya zaka ba bayinka Allah muna roƙonka ka ba mu babbar rabo a ciki ya Allah duk wata kaddara mara dadi da ka kaddara za ta samu bayinka Allah ka tserar da mu Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka Allah ka tsare mu da tsarewarka ya Allah duk wanda yake bin sa bashi a cikin mu nan Allah ka biya masa Allah duk wanda yake da wani haƙi a kansa Allah ka sauke masa ya ubangiji ka samu fita daga duniya ba tare da haƙin kowa ba Allah ka ba mu ikon koma zuwa gare ka salimin ghanimin mu'azzizin mukarramin la mahrumin wala matrudin ya arhamar rahimin ya Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi musu tukuici da aljanna ya rabbi Allah ka shirya su Allah ka dora su a tafarki madaidaici Allah ka ba su istiqama duk wanda yake da wani yaro nasa baya ji Allah ka shirya masa shi ya Allah yaran da suke shaye-shaye Allah ka shirye su su daina yaran da suke harkar daba da kwacen waya da sare-sare Allah ka shirye su su daina ka ba su jari da abin da za su yi a rayuwarsu wanda zai shigartar da su gabarin wannan al'amura ka shirya su don girman zatinka Allah ka kare ƴaƴanmu da zuriyarmu don girman zatinka ubangiji muna roƙonka muna da ƴan mata da yawa da zawarawa ba su da aure ya ubangiji ka aurar da su ka ba su mazajen kirki Allah ka aurar da su ka ba su mazajen kirki Allah ka aurar da su ka ba su mazajen kirki ubangiji wanda suke da auren kuma Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka ba su zuriya tayyiba saliha ubangiji Allah duk wanda yake son yin aure Allah ka hore masa yadda zai yi Allah ka bashi mata kirki don girman zatinka shugabannin mu Allah ka yi musu albarka Allah ka yi riko da hannunsu ya Allah ka nuna musu gaskiya ka ba su ikon aiki da ita Allah ka ganar da su ƙarya ka ba su ikon kauce mata ka ba su masu ba su shawara na ƙwarai Allah ka ba su mataimaka na ƙwarai wannan ƙasa ta mu Allah ka yi mata albarka Allah ka ba mu zaman lafiya a cikinta Allah duk inda ake tashin hankali a ƙasar nan ta mu Allah ka kawo musu zaman lafiya Allah ka shiga cikin ƙasar Katsina ubangiji Zamfara Allah ka kawo musu dauki Kebbi da Sokoto da wani bangare na Niger da Kaduna da duk inda ake tashin hankali Allah ka kawo musu zaman lafiya Allah ka tsare wannan gari namu Allah ka kara masa albarka jagoran garin Allah ka yi masa jagoranci ubangiji dukkan gwamnonin Najeriya ko a ina suke Allah ka yi musu jagoranci Allah ka sanya musu tausayin al'umma ka sanya musu tsoronka ubangiji Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ubangiji sauran kasashen musulmi Allah ka taimaka musu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.